Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a BOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 28 ga watan Disamba na shekarar 2021 za mu yi waiwaye ne a shirinmu da muka tattauna akan matasa da siyasa.
Wato Amina, shirin namu na yau zai ci gaba ne da yin waiwaye. Kin san gangar siyasa ta fara kadawa a Najeriya yayin da ake fara shirye-shiryen zaben shekarar 2023.
A dan haka shirinmu na yau zai leka tattaunawar da muka kawo muku akan matasa da tsayawa takara a matakai daban-daban, yayin da wasu suke ganin idan matasa suka karbi shugabanci a matakai daban-daban na shugabancin Najeriya suna ganin zai magance matsalolin da kasar ke fama da su.
Wannan dai tattaunawa ce da wakiliyar sashen Hausa Abuja Tai da matasa da dattawa a teburin tattaunawar mu.
Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
To jama'a, ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya teburin tattaunawar mu Abuja ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da baƙin da ta gayyato mana.
Jama'a barkanmu da saduwa da ku a wannan shiri na yau da gobe, wanda yake zuwa muku daga ofishin muryar Amurka da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Sunana Madina Dauda. A yau ina tare da Imrana Wadanas, wanda aka fi sani da shugaban rundunar talakawa, sai kallabi tsakanin Rauna Hajiya Amina Wamba, sai kuma matashi Aminu Shehu. Maudu'inmu na yau zai taɓo batun tsayawa takara na matasa amma a zaɓuka a Najeriya, musamman ma a yanzu da aka riga aka yi doka da ta ba su dama na tsayawa a dukkan matakai har da kujerar shugaban ƙasa. Wai matasan Najeriya sun shirya kuwa? Tsofaffi za su bar matasan su karɓi ragamar mulki kuwa? Matasan suna da kuɗi? Domin an ce duk siyasa fa sai an haɗa da kuɗi. To yaya za mu taimaka wa matasa su fahimci muhimmancin siyasa tun suna ƙanana? Waɗannan su ne tambayoyin da za mu yi ƙoƙarin amsa su, sannan mu warware zare da abawa a wannan zaure. Bari mu fara da Imrana Wadanas. Abin da ya sa zan fara da kai, ga ka ba dai za a ce maka tsoho ba. Kai ga ka kuma ba za a ce a matashi ne cancan ba. Ba yaro ba. Ka taɓa tsayawa takarar nan. To ya kake kallon wannan dama da aka ba ku yanzu?
To mun yi ma Allah subhanahu wataala godiya da har kai tunanin a ba da wannan damai. Amma kuma dama mu ba ta amfane mu da komi ba. Dalilin rashin amfanan mu ai ka'idoji da aka gindanya. Har yanzu cikin mu wani matashi zai iya ketare su. Na farko,
bayan an sa hannu a dokar ma akwai ka'idoji?
Akwai ka'idoji. Ai inda ka'ida take, kamata a ce magana kuɗi a Najeriya ko a siyasar Najeriya babu. Amma tun inda za ki gane cewa akwai magana kuɗi, ana iya ce miki za ka sai fam naira 250,000, naira 500,000, naira miliyan 200,500, naira miliyan 5, naira miliyan 10, naira miliyan 15. In har aka sa maka kuɗin fam da waɗannan kuɗin tun daga nan an rusa ka da magana kuɗi dole sai ka je kai roƙo ko kai tanaji ko kuma dan abin da kake da shi ka dauko ka haura sayan form a ciki in ka tashi sayan form din nan ba ka kade zaka tai ba dole ɗan uwa da abokan arziki da masoya su raka ka karanci ai mota biyar ko goma motocin nan za a sa masa abinci man da ke cikin motar nan za a ba su abinci to ta ina ake tunanin cewa zaka iya takara sannan su kuma iyayenmu da shi kanshi mai girma shugaban ƙasa da yayi mana wannan alfarmai ai in ka kalli da yawa da yawan su duk mukamin da ke Najeriya ba wanda mai girma jarar shugaban Buhari bai rike ba tun yana da shekaru yan kanana yana da shekara nawa yayi shugaban ƙasa na soja yayi commissioner yayi minister yayi wane ne yayi wane ne yayi wane ne har yau yazo inda yake ki kalli dan masanin Kano yana da nawa yayi minister a ƙasar nan
shekaru
28 ki kalli general yakubu gawan yana da shekara nawa yayi shugaban ƙasa a ƙasar
32
ki kalli shehu shagari duk in na fara lissahawa miki sai in lissahawa miki da kyau a lokacin nan abinda su kakannin mu suka yi duk wanda suka ga alamar cewa mai kokari ne sai ai kokari a taimake shi a tuntuɗa shi a bashi kowace irin gudunmawa ya zama abinda zai zama to amma yanzu wani dan siyasa ne ba ka da alaka ta kusa ko ta nesa ba ka da dangin uwa ko ta uba zai iya taimakon ka domin ka zama abinda kake so ka zama sai ma dai wasu kokarin da suke yi kullun ya za a iskawo ƴaƴansu ya za a iskawo kannansu ya za a iskawo kannan matansu ai inda aka burgubata abin kenan
to bari zo wajen Hajiya Amina domin ai tana ɗaya daga cikin mata da zan ce sun jajirce dattawa ne sun yi gwagwarmaya a harkar siyasa ya kalubalance ku yanzu ku tsofaffin nan shin za ku iya banmu matasan nan su riƙe ragamar mulki
alhamdulillah da wannan tambaya da ke kai mini giwan mata
to
an ce yaro ka kiyaye matan tsoho
da dai ma muka baki
na biyunsa dokan ta yi kyau ai da ba ta bayi ba Buhari yayi kokari a wannan amma ba dokan ba za ba su dama su gwada shine kuma wani magana na ukunsa abin mamaki ne mutumin da ya yi minista shekara 40 da ya wuce har yau yana sake yin minista yana da ya'ya sun graduating suna da master's degree suna na azube ba wanda aka ba shi wannan makami shin kan mai a kujeran nan da ba su a ba matasan su taba batun kudi kamar yadda shi
Imrana
ya faɗa a duk duniya ma siyasa ba ta yi wa sai da kudi ba matasan dama su samu aikin yi ba balle su samu kudin yin siyasa ba matasa dogare da za su dogara su samu su yi siyasa ba kamar da ya faɗa sai da kana da uban ɗakin nan kuwa in ya sa ka ɗan matasa zai bukaci duk kudin da ka samu a basu ko da hanya mai kyau ko hanyar da ba kyau kuma matasa su ne dogarinmu matasa mu mata su ne kamar sojojinmu to muna da damuwa kasan nan a Najeriya saboda haka baba Buhari ya duba ya yi kokari ba matasan nan da suka gama makaranta suna yawo guri su suma su taba me matashi wanda ya shekara 40 zuwa gaba kamar da ya kirga shugabanni na baya ba wanda ma shekara 40 domin ka wuce 40 ba ka cikin matasa a ba su daman mana su gwada mu gani
kina goyen bayan Imrana kenan
ina ba matasa goyen baya saboda mai su ne masu karfi su ne masu ilimin zamani
to bari zo kan matashi daya Aminu Shehu ka taba cewa kana so ka tsaya takara ga ka matashi duk wa'annan bayanai da aka yi ya kaji
gaskiya ba karamin da ina ji ba saboda ba matasa dama su fito su siyasa a wannan zamani da muke ciki tace mafita saboda za ku ga duk misali kasashen da suke ci gaba yanzu a duniya kamar irin kasa ta North Korea za ka ga shugabanta matashi ne wanda yana aiki tukuru yana musu aiki na gyara in ka dauki South Africa kasa tana daga cikin kasar da take yin tattalin arzikin take kankan kasa tana da security da zaman lafiya kai ka shiga parliament da zaka ga matasa da yawa a ciki zaka ga matasa a cikin appointment din su to ba matasa dama abu ne da ya kamata mu ma kasar mu ci ɗan siyasan mu kamar irin sanatoci da gwamnoni ka ɗau yaro a unguwa ka yi surveying wanda ka san yana jajircewa yana da shishin ƙasa yana da san ƙasa ka ɗauke shi ka zama yarin ka kai finance ɗinsa ya fito ya takara kai gadin ɗinsa ya ci abinda muke bukata su yi mana kenan tunda da
wato kai kana goyen bayan a samu ubangida a siyasa kenan in dai har aka samu wani wanda ya taimaka maka yanzu
gaskiya
ya zabe ka ya kashe kuɗinsa ba ka ganin kamar zai rika juya ka sai yanda ya ga dama?
Ba lalle ba hakan ta faru, ko ya juya ni in dai ya tabbata dama, ai ba za ka dauko wanda za ka san ba shi da kishin kasa ba, ba shi da san al'umma. Za ka dauko wanda yake da kishin kasa, yake da san al'umma, yake da san a kawo canji. Shi za ka dauko a matsayin da za ka yi banansa, za ka ba shi kuɗi, ka buktallansa ya ci ya zama wani, kai ma za ka ba shi shawarwari da kai da mutanen ka manya da ci dai a irin abubuwan da ya kamata ya tabbatar da gyara. Ba wai za ka dauko wanda ka san kawai dama shi ma dan kashe mu raba bane, wanda dama ba kishin kasa yake ba san al'umma yake ba. Za ka dauko mutumin da yake kishin kasa, yake kishin al'umma, ka dauko shi kai tunan din suka finance din kuma kai mai gyara. Wannan shine abin da muke bukata ga su jattawan mu. Dan yanzu gaskiya mun bunkasa 2023 insha Allah, kuma za mu ci gaba da mobilizing youth, mu ci gaba da wayar da kansu akan su fito su takara, kar su ji tsoro su fito. Allah zai mana magani.
To kai kana ganin a yanzu tsofaffin ko dattawan sun shirye ba ku wannan dama na ku tsaya takarar nan, in dai suka rike kuɗin ba su ba ku ba?
Ko ba su shirya ba, mun shirya a shirye miki.
Ya za ku yi kwatan kuɗin za ku yi?
Ba kwata za yi ba, za mu fito da ƙarfinmu da kwakwatanmu duk wani matashi da ke sani. Yanzu a haka ina gaya miki, akwai wata ƙungiya da muke da ita ta We Are Coming. Ƙungiyar nan muna da sama da matasa miliyan 3 a Northern Nigeria, wanda duk kowanne sun fito da kansu kwakwasan su 23 za su kawo canji da kansu, za su fito su tsaye da dan uwansu ko su tsaye da wani nasu na unguwa wanda suka san matashi ne mai kishin al'umma, mai son ci gaban kasa, ya fito ya takara. Dan 2020 muna so ya zama na ma gaba ɗaya members din mu ko ga jinsan mu, kaga mutane wanda daga shekara 30 zuwa 25 insha Allah.
Imrana ka ji abin da Aminu ya ce da kuma abin da Hajiya Aminu ta faɗi. Kenan bisa waɗannan bayanan ta tabbata cewa lallai dole ne fa sai an yi siyasar Ubangida. Me za ka ce a game da wannan?
A'a, ai ita siyasar Ubangida ai an yi ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, kuma babu inda ta kai mu. Babban matsalar ta mu ce ta mu matasa da muka sa mu kanmu tsoro, kuma muka sa mu kanmu kwadai da kuma lalaci na mu tashi mu ke yin siyasa sana'a kowace iri. Ai ta Bahaushe da yake cewa ba maraya siranku. Sanda duk kawai gari yanzu duk wanda aka ce miki yayi karatun da ya kai yayi karatun NCE ko yana da digiri a hannun shi. In kika ce ya je primary school ko secondary school na wanda ba na gwamnati ba ko na gwamnati ko yawa, shi yafi so ya je na gwamnati inda yana ganin ai gwamnati yake mai aiki. Yana ganin in ya je na wani gane yake kamar wani yake muhala. Sannan a arewacin Najeriya duk wanda ya kai munzulin da yana da diploma ko yana da digiri, in kika ba shi mota kika ce ya je ya aiki da mota a matsayin driver, shi gane yake an kaskanta shi, an tozarta shi. Kawai kallo suke yi ai sana'a kaza kaskanci ce. Kowace irin sana'a ce ka je kai sana'a, in tela ne ka je kai tela. Da yawa za ki ga wani tela ne, amma daga inda aka kada kogen siyasa sai ya rishi shagon tela shi ya je kawo bin dan siyasa. In aka rishi sana'a aka je aka yi siyasa, in an gama siyasa ka zo ka bude kolin sana'a ka ci gaba da sana'arka. Amma da yawa mu in kin zuk inda kika tasa mu tara matasa 100 zaki iske 80 ko 85 ba su da aiki,
saboda haka ba su da hanyar samun
kuɗi, ba su da hanyar samun kuɗi. Kullun jira muke, yau in aiki ne jira kake wai sai kai kana takama ka gama karatu so kake a samu aiki a baka aiki sannan kai aiki. Wani ma wai ya fito neman aikin ma ba zai iya ba. Inda mutanen kudu suka sha bamban da mu kenan. Zaki iske bai rube ko in yamar yana ta yawo har alamin takalmin shi ya cinye saboda neman aiki. Can an rubuta ana neman mai aiki, can komin kaskancin aiki sai yayi. Amma an waye gari mu mutanen mu na arewa bamu shirya haka ba. Shi yasa yake ganin cewa inda mutane za su yarda da irin shawara da muke ba matasa, mu zo mu haɗa kanmu, mu yarda mu amince za mu taimaka ma kanmu, za mu taimaka ma juna. To lokacin da za mu hutar da iyayenmu a kan maganar siyasa ya yi. Maganar mu ce muna da buƙatar su ba mu kuɗi, ba mu da buƙatar kuɗin su, kawai addu'a da fatan alheri muke so su yi mana. To amma yanzu zaran muka waye gari ba mu da kuɗi, wani ma tun wurin sayan form inda lalacewa ta kai lalacewa, so yake form ɗin ma sai an sai mashi. Fasta sai an buga mashi. Ai na ɗauka kamar aure ne. Yau na waye gari na ce ina so in yi aure. Sai iyayena suka bani estimate na cewa ana naira 100,000 za ta yi min auren nan. Sai na waye gari ina da naira 80,000 ko 85,000. Ko malam shehu ya taimake ni ko kada ya taimake ni, ai sai in he in yi adjusting. Ko wanda ke neman 100,000 ya samu naira 80,000.
saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma wajen sama jina mu ji ci gaban tattaunawar su kamar haka.
Imrana. Tsayawa takarar matasan nan anya kana ganin zai yi ku a wannan kasa domin ai ba yadda za a yi a ce ba a samu dogaro da dattawan nan wajen ba da shawarwari da kuma nuna muku hanyar da za ku bi na tabbatar da burin ku ba.
Hajiya Madina ba muna so mu yakice su gabaki daya bane.
Yawa to bari in ji
a tsari yadda yake ko majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mix ne. Ai akwai wanda suka taso suna matasa in baki manta ba. Akwai dattijai akwai kuma matasa. Shi amfanin a haɗu a tafi tare kullun kamar tarbiyyantarwa ake koyawa ake nunawa ake. In matashi yayi magana wadda ta kauce sai dattijo ce mishi a'a ga abin da za ka ce ga abin da za ka yi. Shi dattijo in yayi wani abu shi da kanshi matashin zai ji daɗi ya ce oh jiwa ne na ku ji daɗin abin da yi. To kaga shi ba wanda za ka ce yau yayi kuskure bane ko yayi wani shirme ko yayi yarinta haka ciki da zaka bada shahara su waɗannan matasa su ake haka. Babban matsalar da muka samu mu waɗannan iyayen namu kakanninmu sun rungumi iyayenmu sun tafi tare da su sun nuna musu kamar yadda na gaya miki jiya da aka yi majalisa irin ta Sardauna ji irin mutanen da ke ciki, ji yadda aka yi majalisa ta shi Yakubu Gawan ji irin mutanen da suke ciki, ji yadda aka yi majalisa irin ta Murtala Ramat Muhammad ta su shagari
kuma duk ba a yi son kai ba
ba a yi wariya ba kuma za ki iske matasan suna yin abin da duk ya kamata a yi na ban sha'awa.
Banda kuma ai mata ma suna korafi.
Kin gani mu matasa muna korafi, mu mata suna korafi. Abu biyu matasa irin gudunmuwar da suka bada 2015 da 2019 ta wuce irin misalin da duk za ka iya misaltawa. Domin bisa ga lissahin da muka yi matasanmu da yawa sun rasa rayuwarsu tun daga ranar da aka ce ya ci zaɓe. Matasa 'yan kika ga mata yadda suka riƙa zuwa suna ɗango a ofishin INEC domin su tabbatar da sun yi rijista domin su tabbatar da sun zaɓi mai girma Muhammadu Buhari sun wuce misali. Mata da matasa yadda suka riƙa hitowa daga masallaci in aka fito layin zaɓe kawai za a yi tun daga ƙarfe 6 za ka shiga zaɓe za ka shiga layi kana so ka zaɓi Muhammadu Buhari.
Mata
da matasa
tare suka riƙa yi
ai ƙa'idar da ya aka riƙa yi tare kuma mu da mata muka yi wannan gwamnati mu kuma muka kawo ta kuma har yanzu mata da matasan nan muka rika kwantalo dan abin da muka mallaka naira 50 ce naira 500 ce naira 2000 naira 2500 muna badawa mu sai kaci mu tura domin muna so mu bada gudunmuwan mu. Mata da matasa har gobe su suka zo suka yi cincirundan na wace gudunmuwa za su ba wannan gwamnati domin su tabbatar da cewa mai girma Baba Buhari ya kai. Amma abin tausayi abin al'ajabi yau matan nan da matasan nan su suka koma abin tausayi. Yau su ake fasa ana yin garkuwa da su, yau su ake sacewa a matsayin ƴaƴansu da matansu. Yau su aka
waye matasan kansu dai ake amfani da su wajen yin sace-sace
shine ai zan su hado nan ai sai aka waye gari kuma duk ba wani abu ke haka ba matasan ne suke zuwa suna dauka saboda ba a yi musu halacci 1/10 irin halaccin da matasa suka yi ba da yawa. Ai za ki ga a cikin matasa in suna daukan mutane za ki iske da yawa irin waɗanda suke bada rahoto na sirri ai mata ne. So kin ga duk inda ake tafiye tsakanin mata da matasa ake tafiye da haka mata suka shiga tashin hankali su ake kwasa ƴaƴansu matasa kuma suka shiga bala'i saboda rashin abin yi saboda rashin abin dogaro saboda ba su inda kansu ba suka yadda suka shiga sana'ar banza. Na shahudi duk inda mutum ya waye gari bai da abin yi to abokin hirar shedan.
To bari da wurin Aminu ya za a yi a raba matasan nan da kwadayi ta ya za a yayi wannan
kin san ranki dade kowa na iya canjawa tunda an gwada wasu sun yi kwadayi an sa su a cikin gwamnati sun lalata al'amura ba su abin da ya kamata ba a ƙara gwada mana yanzu in aka ƙara gwada aka shigo da matasa cikin gwamnati ina tunanin saboda ana buƙatar masu jini a jika ana sabon new world wato sabon duniya yadda dole ana buƙatar sabon tunani. Tunanin tsofin nan ya riga ya wuce ya daina aiki an gwada an gani kasa ta ki canjawa to amma aka saka matasan aka ƙara gwada su ba wai kamar abin da ya faɗa ce ba wai korar da cidin nan gaba ɗaya ba a'a a zo a mixing idea matashi da ajiyar da cidin za a tafi daidai za a ga ci gaba za a ga gyara saboda kika duba ƙasashe da dama da suka ga suna ci gaba a ƙarƙashin a ƙasar nan a duniya suna abin da ya kamata akwai matasa a cikin gwamnatin a ko ka ga matashi ne jagora ko kika ko akwai matasa a cikin cabinet din gwamnatin da suke ba da shawarwari ta zamani saboda suna tunanin zamani amma kuma in ka zo ka tara dama da ciki a gwamnatinka ai zaka ga abubuwa setback ba wani ci gaba da yawa a gwamnatinka.
Hajja Amina bari mu ji shawarar ki ta ƙarshe yadda za mu bi mu taimakawa waɗannan matasan su zo su taka rawan nan kuma abu ya tafi daidai ba tare da wani rashin jituwa tsakanin su da dattawan nan ba.
To, na gode da wannan tambaya. Kamar yadda mai magana na farko yayi magana. Lokacin Babangida ya binne tsofaffin yan siyasa sai yayi wani new bridge politician su muke nan. Amma a lokacin mu makaranka mu ba san komai ba. Ba mu san ina ne gabas, ina ne kudu, ina ne arewa ba. Ba a ga laifin su ba. Shi ya binne su ne saboda a ga me matasa za su yi. Amma sai ya zo kuma matasan da suka zo ba su da idon gani. Kamar yadda iyaye sun ce abin da babba ya gani yaro ko ya aure mai ba zai gani ba. Nan muka samu kanmu. Na biyun sa, shawarar da zan bada shi yanzu shine matasa a gwamnati a yanzu za su fita karawa. Na a zo a gani fiye da ba mu ce tsofaffin su tafi baya gaba ɗaya ba a'a amma tsari shi baba Buhari ai yayi kokari ma har ya sa ku a cikin doka cewa kuna da yanci ku tsaya shugaban kasa ai duka previous wato zuwa baya ba su yi bai tun da yanzu yayi dabara rage da mai shigar rijiya ko ku shiga ta baya ko ku shiga ta gaba yana zura muku ido ne don igan me za a iya yi amma ni ina cewa a ba da dama ko kuwa a yi 40-60 koko ayi 60-40 amma duk wanda ya wuce 70 ya huta ya'yan nan sun zama mishi pension da graduate za su yi rawa a zo a gani kuma barna ba zai yawa ba barna kan ba zai yawa ba domin yanzu akwai barna barna inda ba inda ma za a yi magana matasa su tashi su nemi abin kansu su dogara ga kansu domin mun yi ma gwamnati yawa mutum ɗaya zai mutu bar 40-30 sai ka ce za a ba su local government kuma bai iya ciyar da su ba gaskiya kuma gwamnatin yayan sun yawa saboda haka ina kira ba matasa musamman ma iyaye su kula da yayan su ko za su sayar da fatarin su sa su a makaranta domin idan baka yi ilimin ba ba za a yi da kai ba ko na wasa don akwai dokoki mata su tsaya yayan su ina yanzu ba su yi ba na baya za su yi kuma ina kira ga gwamnati ta tsaya magana ilimin yara saboda ilimi shine kashin bayan kowane kasa da siyasa mata da matasa mu ne fa da duniya mu ne fa da Nigeria mu ne fa da komi domin waɗannan tsofaffi mutum nawa ka taba gani wani tsoho ya jayi layi ina jefa kuriya matasa na ake amfani da su yau ana amfani da su gobe amma ni na kira cewa a ba su abin da za su dogara da kansu tunda Allah ya ba mu fili ya ba mu daji ya ba mu gasu wa menene minerals ko wani jihar ka tafi ina da abin da za a yi matasa su dogara ga kansu me yasa gwamnatin ba za ta yi ba tana raba 10,000 kuma karshen shi 3,000 ne zo gurin wanda za a bashi
to Imrana yaya za a yi barin ji shawara ka ta karshe a taimaka wa matasan nan a tafi tare da su a wannan irin mulkin saboda in tsofaffin nan suka kau ya zamana cewa matasan nan sun riga sun fahimci siyasa
ai kamar da na ga miki Hajji Madina sanda aka zo aka taro aka yi zabe aka gama zabe aka ci zabe daga nan ne duk sanda zaka dauko wanda zai maka mataimaki na musamman ko wani commissioner ko wani PA ko wani SA ko waye sai ka duba irin matasan cin da suka yi wahala a cikin hidimai ba magana bace ta danka ko dan uwanka ko dan kanwanka ko nan matarka saboda su da yawa waɗannan yan gatan ai ba su san wahalar rayuwa ba san gurgurmai duniya ba balle har su zo sanda za su zo su shigo a kawo su ai su ba san wahala ba dadi suka sani a dadin za su zo a kuma dadin za su tafi da haka ba za su yi aikin ba amma in ka dauko wanda ba kowa ba dan kowa ba ka zo ka girmama shi kamar yadda kakannin mu su suka yi waɗannan ai da yawansu ba yan kowa bane mu mun sani muna da tarihi zaka iske wani ma tsila tun yana shekara 7 shekara 6 mahaifin shi ya rasu kin ga bai san mahaifin shi ba wani ma tun an wayi gari cewa kila ma da har mahaifin shi ma bai rayu da ita ba yana da shekara 3 4 5 mahaifin shi ta rasu da ya tashi a hannun yan uwa da abokan arziki ya tashi wanda da yawa mutanen da zaki ga su suke ikirarin cewa ɗan kowa ne sai ka iske a unguwa mutum ɗaya ya wayi gari ya rike wancan ya biya mu wancan karatu in ma iske kai me kake yi kai dan gidan wane ne haka zai matsa mai yaran amma yanzu an shigo mana wani abu na rayuwa zaka iske ba ma ruwanka da dan makwabcinka kai da makwabcin naka ma kuna ayan sati ba ku hadu ba kai da ƴaƴan makwabcinka ba ku san halin da suke cike ko suna karatu ko ba su karatu wanda so da yawa na sha hudi nace danka da zaka dauka kai waje ya karatu shi kadai idan da zaka yi hakuri ka ji tsoron Allah ka ji kunyar Allah yara 10 unguwarku za su yi karatu a university din Najeriya da wancan kudin da shi kadai zai je ya kashe wanda in kullun da yawa zaki iske iyayen mu su suke da mu kansu fitina da wahala yau da in rikici ta tashi zaka ga iske matasa su ne musu rashin mutunci yau an waye gari cewa na dauki dawaine wancan yaron da wancan da wancan kuma kila daman ajin su dai da dana sai aka waye gari cewa kila ma da san hidana kokari amma da aka waye gari da nazo ta hiyayi nu ba su hin dauke dana shi kadai ya kama hanya ya tafi Hajiya Madina duk inda yace ya musu shekara 10 bai tare da su yayi musu nisa daga secondary school ne ba su kara matsa ba shi ko ya je yayi degree na farko har yayi degree na biyu ya zo na samu mishi aiki Hajiya Madina sanda zai dawo gida kila da mota zai dawo da aikin shi cikin su waɗannan abukan nashi duk sun yi shi kokari he ya cire riga su dauka su sa in ya aje mota su wanke kina tunanin wata gobe masifa in za ta same shi ko za ta samu mahaifi shi kina ganin za su tausaya amma da an waye gari mahaifin nan duk ya kwashe mu da ni da waɗannan da Kasumu da Usman da Abubakar duk ya kwashe mu ya tura mu je mun yi karatu ko da kila Allah na iya yi mana albarka bai yi mu danna shi albarka ba sai mun zo mun rungume shi a matsayin mahaifi in ma ga fitina za ta samu gidan shi ko shi ko dan shi ba za mu yarda ba amma rashin kyautatawa da yayi mana daga inda muka ga kowane bala'i zai shafi su babu ruwan kai da mu ma za a da kai a rashin mutunci ko addinin musulunci shi yasa ci ku ba da zakka domin mai ba da zakka za a san yana yi yace ku yi alheri ka zo masallaci ai ana so ka zo masallaci ne domin in ka zo masallaci mai sallah in shede kina yin sallah kisa kina yin sallah amma duk abin da ka koma gehe kana yi daga kai sai kai to inda ake samun matsala kenan lokaci yayi da iyayenmu da tsayayenmu sun tasu ta kare yanzu labarin da nake yana magana yayyenmu ne kawai da mu da muke tasowa sai mun waye gari mun zo mun rungumi junanmu mun gaya za a mutunci junanmu kamar yadda muka taimaka muka yi dango muka taimaki jiran Muhammadu Buhari ya zama abin da ya zama mu zo mu tasa wani matashi mana kwanmu da kwarkwatanmu da mu da ku iyayenmu mata da muke tare mai naira 10 mai naira 20 mai naira 50 ki sha mamaki irin kudin da za a tara wallahi ina gaya miki ko wannan fitinai ba wani abu ya kawo ta rashin abin yi ne da yawan matasanmu da ke cikin dazuzzuka da yawan matasanmu da suke shiga ta'addanci da yawan matasanmu da suke dauka su aje ai garkuwa da mutane da su da yawa da suna da abin yi da ba su shiga wannan halin da suke ciki ba yanzu ne zaki ga yaro dan shekara 14 shekara 15 wai ya baro karamar hukumar shi ya baro state din shi ya shigo Abuja wanda rayuwar shi bata wuce tsakanin shi da kansilan unguwar su ba amma ya shigo Abuja wanda kamata yayi a ce yana makaranta to amma ya zo Abuja me zai ina ga mutane waɗannan yaran da muke gani da waɗannan almajiran da kullum muke cewa a taimake su bam tayin ne wani transformer ce domin
zata bindiga
ai za a kai munzulin da baka isa ka sa riga mai kyau ba kasan nan in ba ai da gaske ba baka isa ka shiga mota mai kyau baka isa ka shiga gida mai kyau ba za a kwankwasa maka gilas har yanzu in ki tsaya kan bakin hanya kina jiran hidila za a yaro zai kwankwasa maka gilas ya miki roko to in yayi miki roko ɗaya ya miki roko biyu ki ba gobe hannu zai sa ya kai bugu ya ashe zakkaki saboda in wata kama shi nan kan titi zaki iske yaro na
to wannan amma laifin gwamnati ne ko
laifin gwamnati ne amma kullun abin da muke ga mu gwamnati su zo mu hadu da mu da su akwai mara na sana akwai sana'o'i da yawa ku dai sani cewa banga kasa ce da ku yauwa na kasar mu zamu yi kishi sai da mu kwasa kasar mu zamu yi duba
masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya